Masu sauraro Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abunin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodi ushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 30 ga watan Disamba shekara 2016. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi a birnin Moscow cewa ba zai koli jami'an diplomasiyya Amurka ba. Akalla mutane 6 ne aka kashe, su wasu 7 kuma suka samu rauni a lokacin da 'yan tawaye suka kai hari a Somalia. Da alaman shirin tsagaita wuta na fadin kasa na samun gagarumin nasara a yau Juma'a a wurare da dama a Syria.
To a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci dangane da cece-kuce da ke faruwa tsakanin dakarun Najeriya da mayakan Boko Haram kan ikirarin fitattakar su daga dajin Sambisa.
Aise an samu shugabannin su sun zo an zauna da su a yi sulhu kuma su dauka ma 'yan Najeriya alƙawarin cewa ba za su ƙara tarata da kayan baya ba.
A can jamhuriyar Nijar kuwa wasu matasa aka koyawa dabarun haɗa tallace-tallace a kafofin yaɗa labarai, ko menene maksudin wannan horo?
Matasa ne ba su da aiki cikin su dewa. Wannan horon da muke ba su zai ba su hanya su ma yau su dauki nauyin kansu.
Muna kuma tafi da shirin duniya Amurka, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa ji a birnin Moscow cewa ba zai koli jami'an diplomasiyya Amurka ba. A matsayin martanin takunkumi da shugaba Barack Obama ya kakaba a jiya Alhamis saboda zargin cewa jama'alikin asirin Russia sun yi katsalanda a babban zaben Amurka da aka yi a watan Nuwamba. Ba za haddasa matsala ba ga jami'an diplomasiyyar Amurka. Ba za mu koli kowa ba, a cewar Putin a wani bayani da ya faɗa a Kremlin ta fitar. Gabadin nan kafar labarai ta Russia ta wato Interfax kenan ta rawaito cewa ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov na cewa ya bada shawarar cewa shugaba Putin ya koli jami'an diplomasiyyar Amurka 35, ya kuma hana iyalansu na wato diplomasiyyan na Amurka su yi amfani da gidajen hutu na ofishin jakadanci da ke yammacin birnin Moscow da kuma wani gidan ajiya da ke arewacin birnin. A jiya Alhamis, Obama ya maida martani akan Russia da wasu jerin matakan na takunkumi ta wajen kakaba takunkumi akan wasu cibiyoyin likin asiri guda biyu. Ya sanar da koren jami'an diplomasiyya 35, ya kuma rufe wasu gine-gine diplomasiyyar Russia guda biyu a nan Amurka. Nan da nan Russia ta yi Allah wadai da takunkumin da cewa ba a yi shi bisa ka'ida ba, sa'annan ita kuma ta yi barazanar maida martani. Akalla mutane 6 ne aka kashe, wasu kuma guda 7 suka jikata a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a garin Afgoye da ke kudu maso yammacin birnin kasar, wato babban birnin kasar Somalia, Mogadishu kenan, a daren jiya Alhamis. Mazauna yankin sun ce sun ga 'yan bindigan da makamai masu tarin yawa suna wato daukar dabaru kafin suka hararwa shi wato ainihin shinge da jami'an gwamnati suka kafa. Suka ce 'yan bindigan da sun kai mutane 100 sun tsaya wurare daban-daban, kuma suka umarci 'yan garin su kowa ya tashi ya shiga gidajensa, sa'annan suka mamaye shinge da jami'an tsaro na gwamnati suka kafa, inji wani mazauni da ake kiran shi wato Muhammad Haire. Ya ce 'yan tawayen sun yi amfani da manyan bindigogi kerar RPG da wasu muggan bindigogi, kuma suna ihu suna cewa Allahu Akbar, wato Allah mai girma, kuma suka yi sun kaiwa ainihin rundunan gwamnatin yaƙi ne, wato hari ne na bazata, inji wani mazaunin yankin da ake kiran shi wato Nur Yusuf Kabale. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alaman shirin tsagaita wuta na fadin kasar, wato kasar Syria, da samun gagarumin nasara a yau Juma'a, a wurare daban-daban. Amma wata arangama da aka yi kusa da Damascus da kuma hare-haren jiragen sama da gwamnatin Syria ke kaiwa suke yake kaiwa ƴan tawayi a arewacin gundumar Hama na nuna yadda shirin zaman lafiyan ke zama wato a mai wuya. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria da ke zaune a Burtaniya ta Observatory ta ce jiragen yakin gwamnatin Syria ta kai hare-hare na sama akalla 16 akan ƴan tawaye arewacin gundumar Hama a yau Juma'a. Shugaban Observatory da ake kira Rami Abdulrahim ya ce ba su gano wanda ya fara takala ba. Ya ce a fadar ma'aikatar dillancin labaran Faransa, aron gaman ta barke kuma tana ci gaba da gudana. Jirage masu saukan ungulu suna ruwan bama-bamai a yankin da ƴan adawa na jam'iyyar wato Fete al-Sham, kuma da ma'aikatar labaran Faransan ta ce wannan rashin biyayya ne ga yarjejeniyar tsagaita wuda. Wato sai dai ita kuma ta ce wato ba a tabbatar da bangaren da ya fara kai hari ba. Kungiyar Fate al-Sham da aka santa da suna al-Nusra da wato ada tana tare ne da kungiyar Al-Qaeda wanda gwamnatin Syria ta ce za ta fidda ita daga Turkiya bisa wata yarjejeniyar fahimtar juna da Rasha. Tattalin arzikin ƙasar Philippines ya samu babban haɓaka fiye da duk wata ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya a cikin wannan shekara sakamakon hulɗar diplomasiya da China da kuma Japan da ƙaruwa kashe kuɗaɗe da suke yi a fannin gine-gine. Darajar kayan da ake samarwa da ayyuka a Philippines ya ƙaru da kashi 6.7 cikin 100 a shekarar 2016.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara rahoton namu ne daga Najeriya, inda masana ke ci gaba da tsokaci dangane da cece-kuce da ake yi tsakanin dakarun Najeriya da mayakan Boko Haram kan ikrarin fitattakarsu daga dajin Sambisa. Sai dai yayin da hakan ke faruwa, batun da ke mafi yawan zukatan jama'ar Najeriya shine ina makomar wannan yaki yanzu haka? Tambayar da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi wa Kanar Aminu Isa Kuntugura mai ritaya kenan, wato tsohon gwamnan jihar Kano, a wannan rahoto da za ku ji.
A'a, ba za mu ce yaƙi ya ƙare ba. Za mu dai cewa kila yaƙin halbe-halbe a cikin jihar Borno, Yobe da Adamawa muna fata ya zo ƙarshe. Amma yaƙi da Boko Haram yana na har yanzu. Me yasa nake haka? Ai, sai an samu shugabanninsu sun zo an zauna da su a yi sulhu, kuma su ɗauka ma 'yan Najeriya alƙawarin cewa ba za su ƙara tada kayan baya ba ga zama da lafiya na 'yan Najeriya. A lokacin za mu ce su yaƙi ya ƙare.
Kana ga menene makomar Sambisa?
A yanzu na tunda dai dama ɗin ai sukan dawo ne saboda suna da wajen da za su je su haɗu su kuma kai wani farmaka suke yanzu ba za su iya wannan ba. Kuma ni na san sojojinmu na Najeriya ƙwararru ne.
Tsohon babban afisa a rundunar sojan Najeriya, Manjo General Yakubu Usman mai ritaya, ya ce karɓo dajin Sambisa ba tare da kashe ko kamo Abubakar Shekau ba, tamkar sare maciji ne ba kashe kai ba.
Ka ga shi shugabansu da har yanzu ba san inda yake ba. Saboda haka wato kaman an kashe maciji ne amma ba sare mu kai ba. Saboda haka an kore su daga Sambisa, amma mai yiwuwa ne sun warwatse ba san inda suka shiga ba, kansu zai sake haɗa kansu su zo su zama kuma wani abun da zai kawo matsala a ƙasa.
To yanzu me ya kamata a yi kenan domin a gujewa kaɗan?
Dole shugabannin tsaro su buɗe idonsu, sannan kuma su bi su duk inda suka shiga, sannan a duban yadda ina suka tafi, sannan a bi shugabannin nan nasu ɗaiɗai da ɗaiɗai ana kama su.
Dajin Sambisa dai ya kurkuɗa jihohi da dama a ciki da wajen Najeriya. A saboda haka, a cewar tsohon Hafsa a hukumar dakin asirin sojan Najeriya, Aliko Irrashid Harun, akwai buƙatar mahukunta su lura su sa ido don ko baya ga Sambisa akwai wasu dazuzzukan da ka iya zama barazanar tsaro.
Akwai dazuzzuka da zake kawo barazana security a Najeriya. In ka duba akwai dajin Alagarno, kuma cikin shi Sambisa din ma akwai wuri da ake faɗa Gafa Forest. Kaga da zan da ke fita harka tafi Libya, da ke zuwa harka tafi Central African Republic, da ke fita kaje Cameroon, da ke fita kaje Chad, kuma ka zagaya kuma ka dawo Niger. In ka duba ai dajin Sambisa yayi covering almost state bakwai ne a Najeriya nan. Yayi kabarin Bauchi inda ake kira Yankari Jam Reserve, yayi kabarin Gombe, wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su bajo ga su ga daka. Akwai wani jeji daga nan idan ka shiga wannan jejin da ake fita har jejin da ake kira na Falgore wato a Kano kenan. Kuma bayan nan idan ka zo Ganjuwa a Bauchi state akwai wasu kurmin jeji da mutane ma da su shiga su yi shekaru ba san cewa su waye suke wurin ba. Idan ka dawo wajen su Yobe, akwai wajen su Bularafa, akwai wajen su Bulabulin, da wajen su Dumbulwa, daga Dumbulwa za ka fito ka fito ka taho wajen su Ganga. Daga nan kuma za ka tsallaka hanya ka tafi wajen su Diri, daga Diri ka tsallaka ka shiga wajen su Wawa. Wani kangin jeji ne wanda nan ma ana ganin ma ya fi tsallaka duhu a wannan wuri.
To sai dai kuma kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka na mai cewa
wannan abubuwa ba haka nan suke ba. Dajin Bulabulin tun ba da aka karbo shi kuma yanzu haka akwai sojoji dan ma haka ake ce ma wurin Regional Headquarters na Boko Haram tun da aka karbo shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan rahoto wani ɗanɗano ne daga cikin rahoto na musamman da za ku ji ranar Lahadi a shirinmu na safe da karfe 6 idan Allah ya kai mu. Wacan jihar Plateau kuwa a Najeriya har ila yau majalisar dokokin jihar ce ta ƙara wa'adin kantomomin ƙananan hukumomi har zuwa watanni 6 da nufin samun daidaita wasu dokoki da za su ba da damar gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomin kamar yadda majalisar ta faɗa. Daga birnin na Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Majalisar dokokin jihar Plateau ta ƙara watanni 6 wa kujerar shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar don gudanar da garan bawul wa dokokin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi yace sun gano kurakurai da dama a kundin dokar da ta bada damar gudanar da zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin da ta shude ta aiwatar.
Hakki ne a dokar Najeriya mu majalisar jiha mu muke da hurumin yin dokoki ma ƙananan hukumomi. So mu da muka zo a wannan majalisa mun samu dokoki guda 2 ne da ake aiki da shi. Doka na karamar hukuma na 2003 da kuma na 2007. To sai muka ce bari mu hada dokokin nan 2 mu maida su daya mu kuma musu kuskurima domin a samu dokan kananan hukumomi daya. Doka na 2 shine na hukuman zabe wanda gwamnati ya tura mana. Zamu mata kuskurima domin mu ga an yi doka a hukuman zabe wadda ita hukuman zabe ba ta da yancin yin zaben da jama'a ba za su amince da shi ba. Muna son mu yi dokan da gwamnati bai da hurumin fita ya ce an zurusa zabe. Abinda mutane suka zaba shine za a fito a gaya musu. To idan wa'annan dokoki 2 na gaban mu a majalisa, dole ne mu nemi lokaci kaman daga yanzu zuwa wata 6. Wata 3 na farko mu tabbatar da mun gama kuskurima wa dokokin nan guda 2. In mun yi haka cikin watanni 3 na farko, watanni 3 na baya zai bada dama wa ita hukuman zabe duk shirye-shiryen da za ta yi ta yi don ta bada notice na zabe wa mutane. Doka ne wadda za ta kare yancin mutane ba yancin gwamnati ba.
Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Yusuf Adamu Gagdi. To sai dai jama'ar jihar da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da dalilan da majalisar dokokin ta bayar. Madam Jummai Madaki wata 'yar siyasa ce a jihar ta Plateau.
Na abin ji dadin wannan ba. An kara lokaci ne na bata lokaci. Domin ya mai da mu baya. Domin ana ce in aka yi ba za a ci zabe ba. Dan yana ce in aka yi ni zan ci zabe. To cikin wannan riburubin shine kuma kai wannan extension din. To da rabon bayan wata 6 za a saki wani wata 6. Ai gwamnatin local government tana karkashin asafa assembly. Sai abin da suka ga dama. In yau suka ce ma shekara za su yi gyara shi dokokin ya zama musu haka. Ki je local governments din ki gani. Ni ma zan ce ma gizo-gizo ya rufe wani offices din. Domin ba ayyuka. Sai dai a kawo a ba su nasu su biya salaries shikenan. Shekara mai zuwa kuma ina kan Najeriya ana shirin zabe. Wa zai zuna wani local government elections?
Shi ko Alhaji Jamilu Baba wani kusa ne a jami'ar APC a jihar Plateau.
Ina jin hankali da shi gwamnan jihar Plateau ya tsaya tsayin daka ya ga an tabbatar an yi wannan zaben. Sabila da kin yin zabe a kananan hukumomi illa ne a demokradiya. To ina mai bashi shawara ya tabbatar cewa ya gudanar da wannan zaben a kananan hukumomi na jihar Plateau kaman yanda ya alkawari cewa zai gudanar da zabe a kananan hukumomin jihar Plateau guda 17.
To sai dai mataimakin shugaban majalisar dokokin na jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya tabbatar min da cewa za su tabbatar an gudanar da zaben a kananan hukumomin jihar.
Allah ya da mu a majalisa za mu tabbatar da bayan wata 6 nan hukumar zabe ta gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Plateau.
Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Yusuf Adamu Gagdi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To gaba kadan za ku ji wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka faru a lokacin mulkin shugaba Barack Obama da ke shirin kammala wa'adinsa a watan gobe a shirinmu na duniyar Amurka. Amma kafin nan bari mu leka jamhuriyar Niger inda wata kungiya ta horar da matasa a birnin Yamai da nufin koya musu hanyoyin shirya tallace-tallace a kafafen yaɗa labarai. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Yamai Sule Mumuni Barma.
Aika sako a yau zuwa ga al'umma ta hanyar takaitaccen wasan kwaikwayo ita ce hanyar da akasarin masu sana'ar tallace-tallace yake amfani da ita don jan hankalin jama'a a kafafen rediyoyi da talabijin. Dalili kenan da kungiyar Sahara ta shirya wannan taron horo ga matasa kimanin 35 waɗanda suka rungumi harkar fina-finai da wasan kwaikwayo ta yadda za su inganta wannan sana'a tasu. Kamar yadda shugaban wannan kungiya ta Sahara Muhammad Al-Kabir ya bayyana.
Kamar yanzu kuka dauka a Niger tallace-tallace da ake a television sai a yi talla wadda za ta yi minti 2, minti 3, minti 4, minti 5. A kan ku ka'ida ita talla bai kamata ba ta wuce segonda 59. Wani lokaci segonda 29 ne. To wannan abubuwan duka kuskure ne saboda masu yin tallan ba su yi wata ran karatun wannan ba. Sai muka ce to mu za mu je mu dauki dalibai dalibai waɗanda su wannan karatun suke amma makaranta ba a koya musu wannan horon na hannu da zai sa su iya. To domin shine muka bude wannan horon muka kawo su mu koya musu. Kuma abu na biyu muhimmancin shi shine matasa ne ba su da aiki cikin su da yawa. Wannan horon da muke ba su zai ba su hanya su ma yau su dauki nauyin kansu. To a cikin wannan za a samu manyan waɗanda za su gina kamfani a nan zuwa gaba da zai iya kawo wannan canje-canjen.
Sabon shiga a sana'ar tsara tallace-tallace da suka yi sa'ar samun wannan horo sun hada da malama Fatima Farezo wadda aka fi sani da suna Elise, wata dalibar da ke kammala karatu a fannin sadarwa.
Ina wasan realizatrice kwa. Yau da Sahara mun hau bus teren mun yi ankarin mutane da yawa mun gani babbancin da 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 yanzu. Mun dauki abu da yawa gaskiya wanda da ba mu sashi cikin kanmu ba kuma muke azawancin wanda muke lalle shi ne haka nan sai yanzu muka gani ashe akwai ƙari da ya kamata mu ƙara ciki kuma mutane suna cewa yarinyar da za a gane ta da kamera nan ga a gane ta cikin bangaren film dai sai wadda ta yi ƙarhin uwayenta kwa alurke ba haka nan bane ba. Shi wanga abu da ake gani shi ma aiki ne kamar kowane irin aiki.
Bisa la'akari da yadda ci gaban kimiyya ke zuwa da sabbin hikimomi kusan a kowace rana a fannin daukar hoto, yasa ka dade Sha'aibu amsa gayyatar kungiyar Sahara Niger domin koyan dubarun da za su ba shi damar inganta aikinsa.
Na yi shekara 15 ina daukar kamera, ina yin wani filmaji na aure na suna na abunga. Amma yanzu da wannan abun da suka sa min cikin kai zan iya wata rana sai in nemi ya zan iya yi realizan film na kaina. Wani sports publicitar.
Shi ma jagoran kamfanin fina-finai da waƙoƙin tallace-tallace Musabaha Production Mamman Sahabi ya bayyana ƙara samun dubarun tsara fina-finan isar da sakonni.
Wannan ƙungiya ta Sahara sun yi abun da yau da a ce gwamnatin ƙasar nan tana ƙoƙarin ganin cewa ta hudda matasa daga ƙankin da suke ciki. Yau fannin ne Sahara ta ɗauka na ganin cewa kawo sauyi bisa abin da ya shahi tallace-tallace, filmomi ko tiyatar da dai sauransu. Wannan zai sa matasa su dogara da kansu kuma sun san abin da suke yi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To agogo a can Yamai din na cewa karfe 4 ne da minti 19 amma anan Washington DC karfe 10 na safe ne da minti 19 yanzu ga shirinmu na gaba.
Nan da wasu kwanaki masu zuwa ne takamaimai ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2017. Shugaban Amurka Barack Obama zai kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban Amurka na 44, inda ya zamanto ɗaya daga cikin shugabannin Amurka da suka fi samun karɓuwa a tarihin wannan zamani da muke ciki da kashi 59 cikin 100 a tsakanin jama'ar ƙasar. Sai dai shugaban zai bar ofis ne bayan da zaɓinsa na wacce za ta gaje shi bai yiwu ba. Wato Hillary Clinton wacce ta sha kai a hannun ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump wanda ya sha alwashin sauya wasu tsare-tsaren gwamnatin Obama. Masu ware sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, inda za mu yi dubi kan irin muhimman batutuwan da suka faru a lokacin mulkin shugaban na Amurka mai barin gado, wato Barack Obama. Sunana Mahmud Lalo. Ganin bakan fata ba Amurka dan asalin Amurka matsayin zababban shugaban Amurka yana rike da hannuwan ƴaƴansa mata da kuma na uwar gidansa. Wani lamari ne da har abada zai ci gaba da nuna wa Amurkawa wanda ka iya lashe zaben kasar.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible.
Idan akwai wani da har yanzu yake kokwantan cewa Amurka kasa ce da komai zai iya faruwa, ko yake mamakin cewa har yanzu burin kakanninmu na cika a wannan lokaci, ko kuma yake dasa alamar tambaya akan karfin demokradiyyarmu, wannan dare shine amsar sa.
Obama dai shugaba ne wanda koda masu adawa da shi ma sun yi na'am da irin tarbiyyar da yawa ƴaƴansa mata, kamar yadda Alan Lichman, ƙwararre a fannin rubuta tarihin shugabannin ƙasa, ya ce
kusan za a iya cewa ya fi kowane shugaban ƙasa wajen tafiyar da iyalansa a lokaci guda da harkokin mulki, kuma wannan ba ƙaramin abu ba ne.
That's not an easy thing to do.
A lokacin da ya kama mulki, abinda Obama ya fi mai da hankali a kai shine ganin yadda za a kama Osama Bin Laden, shugaban ƙungiyar Al-Qaida, wanda ya ta zulliya wa tsohon shugaban Amurka George W. Bush. Amma a yammacin ranar 2 ga watan Mayun shekarar 2011, Obama ya yi wa Amurka wannan jawabi.
Tonight, I can report to the American people and to the world.
A wannan dare, ina mai sanar da ku Amurkawa da al'ummar duniya cewa Amurka ta kai wani sumame da ya yi sanadin halaka Osama Bin Laden, shugaban Al-Qaida, wanda ɗan ta'adda ne da ya yi sanadin mutuwar dabban waɗanda ba su jawo ba su gani ba, da suka haɗa da maza da mata da ƙananan yara.
Sai dai ba a jima ba, wannan nasara ta kashe Bin Laden ta dishe, bayan da mummunan yaƙin basasan Siriya ya ɓarke. A kuma ranar 21 ga watan Agustan shekarar 2012, Obama ya gargaɗi shugaban Siriya Bashar al-Assad, lamarin da ya ta'addabar shugaban Amurkan.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Ba za mu amince makamai masu guba ko kuma na ƙare dangi su riƙa faɗawa hannun mutanen da bai dace ba. Mun fito ƙararrenmun gaya gwamnatin Assad da sauran masu ruwa da tsaki cewa ba za mu lamince yin amfani da makamai masu guba ba.
A whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized.
Shekara guda bayan haka, masu sa ido a yakin na Siriya sun ce dakarun Assad sun kashe mutane sama da 1,000 ta hanyar yin amfani da iskar gas ta sarin. Sai dai ba yadda suka yi tsammani ba, Amurka ba ta yi komai kan hakan ba. Wani mai bincike dan asalin Siriya mai suna Hyde ya ce a wannan lokacin ne mutanen Siriya suka fidda tsammanin samun dauki daga Amurkan.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest fight there.
Abin da ke faruwa shine yakin Siriya an dauke shi ne tamkar matsayin kamar sauran yaƙe-yaƙe.
A nan cikin gida kuwa, bayan an rangama da aka yi ta yi kan matsalar nuna wariyar launin fata, gwamnatin ta Obama ta fuskanci matsaloli da dama. Kisan da wani farar fata yawa wasu bakaƙen fata sutura a lokacin suna addu'o'i a wani coci a bara, ya sa shugaba Obama ya yi kira da a yi koyi da irin yafiyar da iyalan mamatan suka yi wa farar fatan da ya kashe musu ƴan uwa.
Amazing grace, how sweet.
A fagen harkokin diplomasiya kuwa, shugaba Obama ya kauce wa bin sahun irin tsare-tsaren gwamnatocin da suka gabata, inda ya mai da hulɗa da ƙasashen Burma da Cuba. A can babban birnin Havana, Obama ya yi wannan kira ga al'ummar ƙasar ta Cuba.
Because in many ways the United States and Cuba are like
idan aka lura, akwai hanyoyi da dama da Amurka da Cuba suka zama ƴan uwa waɗanda suka yanke zumunci na wani tsawon lokaci, duk da cewa jinin mu ɗaya.
Lura da cewa wa'adin shugaba Obama na gab da ƙarewa, amma shugaban ya ce shirin da ya samun na haɗa kan matasa domin koya musu dabarun shugabanci zai ci gaba da ɗorewa. Masu sauraro, a daidai wannan gabar kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka, wanda ya dubi kan irin muhimman batutuwan da suka faru a lokacin mulkin shugaban Amurka Barack Obama mai barin gado. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji murayinsu, musamman ma Cindy Sain da ta haɗa ainihin rahoton, Mahmud Lalo ke taya kowa murnar sabuwar shekara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Dangusau FKY. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Ku gaya wa kasar Amurka da Rasha cewa ya kamata kasashen biyu su sani babu abin da yafi zaman lafiya da kyakkyawar alaka da abokan hulɗa daɗi. Muna fata Allah ya sa wannan sabani nasu kada ya shafi kasashe musamman ma kananan kasashe masu cin gajiyar su. Sai sakon Arabi Awal mai faci gidan Madi da Shu'aibu Diamond gidan Madi da Jamilu Longai mai shayi gidan Madi da Esbin Abdullah Sokoto tarayyar Najeriya suka ce hakika hukumar EFCC kin cancanci yabo a bisa samun wani babban sakatare na gwamnati da motoci 40 tabbas wannan ya nuna mana cewa EFCC tare da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kun fara yaki da cin hanci da rashawa na gaskiya kuma ba sani ba sabo da fatan za a gurfanar da wannan sakataren gwamnati da aka samu da motoci 40 a gaban kotu domin hukunta shi daidai da laifinsa sai wannan sakon yace assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya al'ummar arewacin Najeriya muna jinjina ga dakarun sojan Najeriya kai kuma sheƙau ka sani kunnan jaki ya daina baiwa kura tsoro sako daga Safiyanu Gumal Zangon Daura sai wannan sakon da yake cewa ban kado wani babban sakataren gwamnatin tarayya wanda ya mallaki motocin shiga na alfarma har guda 40 wata nasara ce a kokarin gwamnatin shugaba Buhari na kawar da sama da fadi a tsakanin ma'aikatan gwamnati da fatan gwamnatin za ta yi binciken kwakwaf domin gano yanda wannan tahaliki ya mallaki waɗannan motoci sako daga Mahmud Salihu Kauran Namo da a jihar Zamfara Sai sakonmu na karshe daga Isuhun Dila Faki da Kabir Abubakar Bulanyaki alsa na faɗi sunan daidai. Yace tabbas a shekara ta 2016 mun tazo da abubuwan tarihi daban-daban inda a cikin ta ne muka samu matsalar karai tattalin arziki a Najeriya da matsalar tsadar kayan abinci da na masarufi. Sannan a cikin ta ne rundunar sojan Najeriya ta samu nasara kwato dajin sambisa daga hannun masu tada kayar baya na Boko Haram. Allah ka sa mu yi wankwana da dukkan abubuwan din da ke cikin ta baki daya amin.
Yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice.
Tattalin arzikin kasar Philippines ya samu haɓaka fiye da duk wata ƙasa wato na kudu da maso gabashin Asiya a wannan shekara sakamakon wata hudar diplomasiya da China da Japan da kuma karuwar kashe kudade a fannin gine-gine. Darajar kayan da ake samarwa da ayyuka a Philippines ya karu da kashi 6.7 cikin 100 a shekarar 2016 bisa ga kiyasin gwamnati. Darajar a watanni uku ƙarshen shekara ya kai kashi 7.1 cikin 100 wanda ya haura duk wata ƙasa ta Asiya idan ka kwatanta. Hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF ta kimanta tattalin arzikin Philippines ya kai biliyan 311. Kakakin shugaban Philippines Ernesto Abela ya lissafto wato nasarori da ƙasar ta samu daga hudanta da ƙasashen waje wanda su ne suka yi sanadiyar buƙasar tattalin arzikin ƙasar.
Masu haro da aka bar kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma cin anjima insha Allah za mu sake dawowa wato da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kafin nan bari mu taya iyalan Alhaji Ado Musa Kalla da na Alhaji Samani Lawal muna auren ƴaƴansu Mufida da Ahmad wanda za a ɗora a masallacin Murtala da ke gefen titin Zurot a Kano ranar Lahadi mai zuwa da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da kuma June Leathers Gresh da ta haɗa wannan shiri sai injiniyan mu John Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga Usman, Maryam da Safina da shirin yau da gobe.